Allah Libo sashen Hausa na muryar Amurka ne akan mitoci 16, 22 da kuma 25. Abin nan yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da ma Dalol FM. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci na ranar 4 ga watan Agustan shekara ta 2016 Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 11 na safe kenan anan Washington DC bari mu fara da kanin labaran duniya.
Yayin da masu kada kura'a a Amurka ke ci gaba da bayyana rashin gamsuwarsu da 'yan takarar jam'iyyar Republican da Democrat, wasu kananan jam'iyyu sun fara haskakawa. Sakamakon zaben da aka yi a ƙasar Afirka ta Kudu ya nuna cewa jam'iyyar adawa na kan gaban jam'iyya mai mulki. A birnin London kuma 'yan sanda sun faɗi cewa ba su samu wata hujja da ke nuna alamun aikin ta'addanci a harin da aka kai ba.
A Najeriya rahotanni na cewa an samu ɓarkar shugabanci a ƙungiyar Boko Haram. Za ku ji ƙarin bayani dangane da wannan batu. A jamhuriyar Nijar kuwa bayan da shugaba Isuhu Muhammadu ya yi kira ga 'yan adawa da su zuwa haɗa gwamnatin haɗaka ko yaya suke kallon wannan ta yi?
Su talakawa a bar su gaba. Da suka zaɓe ka suka baka jagorantar ƙasa kuma su 'yan adawa talakawa ne suka bar su wannan matsayin don su fake musu.
Sannan baya ga haka Jummai Ali za ta shigo da shirinta ne sai bango ya tsage amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yayin da masu kada kura'a a Amurka ke ci gaba da bayyana rashin gamsuwa da 'yan takarar shugaban ƙasa na manyan jam'iyyu guda biyu, Republican da Democrat, wasu ƙananan jam'iyyu sun fara haskakawa da ba a saba gani ba a idanun jama'ar ƙasar. Shugaban ƙasa na ƙarshe da aka taɓa yi, wanda ba ɗan jam'iyyar Republican ko Democrat ba ne, ya gama aikinsa a shekarar 1853, shekaru 163 da suka shige, kuma duk da cewa jam'iyyu daban-daban na tsayar da 'yan takararsu kowace shekara ta zaɓe, ƙalilan daga cikinsu ke samun goyon baya. Wasu daga cikin dalilan sun hada da matsalolin tsarin da ke hana 'yan takara isar da sakonninsu ga dimbin masu kada kura'a. Amma ranar Talata da ta gabata, ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Libertarian, Gary Johnson, tare da wanda ya tsaida a matsayin mataimakinsa, Bill Weld, sun bayyana a taron amsa tambayoyi ko jin ra'ayin jama'a da gidan talabijin ɗin CNN ya yi, karo na biyu kenan a wannan kakar zaben. Haka kuma 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Grand Party, Jill Stein, da wanda ta tsaida a matsayin mataimakinta a Jamu Baraka, su ma za su samu damar halarta irin wannan taron ranar 17 ga watan nan na Agusta. Johnson da Stein su ne suka zo na uku da na hudu a zaben da aka yi a cikin shekarar 2012, amma duk da cewa su suka zo matsayi na biyu da na hudu, ba sa cikin sahun da takarar 'yan jam'iyyar Democrat Barack Obama da na Republican Mitt Romney. Obama ya doke Romney da kuru'u 66, wato miliyan 66, shi kuma Romney ya samu kuru'u miliyan 61, yayin da Johnson ya samu kuru'u miliyan 1.2, ita kuma Stein ta samu kuru'u 500,000.
Sakamakon zaben da aka yi a ƙasar Afirka ta Kudu ya nuna cewa jam'iyyun adawa na kan gaban jam'iyya mai mulki ta ANC. Yayin da aka kirga kusan fiye da rabin ƙuri'un jam'iyyar ANC ce take da ƙuri'u mafi yawa a faɗin ƙasar, amma duk da haka wannan shine ƙuri'u mafi ƙasanci wato ƙanƙanci da taɓa samu tun ƙarshen mulkin nuna wariyar launin fata a shekarar 1994. Dama ƙwararru sun yi hasashen cewa jam'iyyar ANC ba za ta sami goyon baya ba sosai a wannan shekara, saboda ƙasar na fama da matsalar rashawa da kuma yadda jama'a ke nuna rashin amincewarsu akan ƙarancin ababen more rayuwa. Jami'ar dai na da tabbacin cewa ita za ta lashe mafi yawan kujerun majalisun garuruwa da biranen ƙasar, amma jam'iyyar adawa ta Democratic Alliance tana kan hanyar ci gaba da riƙe majalisar birnin Cape Town, sannan tana keke da jam'iyyar ANC a majalisun biranen Johannesburg da Pretoria.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan sandan birnin London sun faɗa yau Alhamis cewa ba su samu wata hujja da ke nuna alamun aikin ta'addanci a harin da aka kai a birnin ba, bayan da wani mutum dan kasar Somalia ya cakawa wata mata wuka har lahira tare da raunata wasu mutane su biyar a tsakiyar birnin na London, amma sun ce ta yu harin na da nasaba da matsalar taban hankali. ‘Yan sandan sun kama matashin ɗan shekaru 19 da haihuwa a filin Russell da ke kusa da jami'an London bayan da suka yi amfani da wata na'ura. Matashin da ba a kai ga bayyana sunansa ba yana hannun ‘yan sanda yanzu haka a wani asibiti a birnin na London. Shawarar baza ‘yan sanda ɗauke da makamai a kan titunan London na da mahimmanci sosai saboda galibin ‘yan sandan ƙasar Birtaniya ba sa ɗauka bindigogi. Jami'an tsaro sun bayyana cewa matar ta rasa ranta a harin, wato wadda ta rasa ranta a harin ‘yar shekaru 60 ce da haihuwa, ‘yar ƙasar Amurka kuma. Jami'an kiwon lafiya na gaggawa sun yi jiyyarta a inda abin ya faru, amma jim kaɗan bayan aukuwar lamarin ta riga mu gidan gaskiya. An sallami mutane uku daga cikin waɗanda harin ya shafa a safiyar yau Alhamis daga asibiti, sai dai ba a san halin da sauran mutanen su biyu suke ciki ba.
Masu zanga-zanga a ƙasar Brazil sun farawa wutar gasar wasannin Olympics da za a fara a Rio de Janeiro da nura na rashin amincewarsu da ɗumbin kuɗaɗen da aka kashe don shirya wasan na ƙasa da ƙasa bayan babu wani ci gaba da aka samu a fannin tattalin arziki da ci gaba a rayuwar al'ummar ƙasar. Wani jirgin ruwa da matuƙa bakwai ‘yan wasan Brazil suka tuƙa ya share fiye da awa daga garin Niterói zuwa sansanin sojin ruwa, wato ruwan Rio na tarihi, inda ma'aikatan jirgin ruwan Turbine da Las Grelas suka ba magajin garin na Rio, wato Eduardo Pes, wutar wasan. A kan hanyar kai wutar, a Latilas, ‘yan sanda suke amfani da barkonun tsohuwa don wargaza masu zanga-zanga waɗanda suka fusata saboda kuɗi dala biliyan 12 da aka kashe yayin da ‘yan ƙasar Brazil ke fuskanta taɓarɓarewar tattalin arziki shekaru fiye da 10 da suka wuce. Haka kuma gasar wasan ta Olympic da za a fara a Rio na fuskantar matsalar ɓarkewar cutar sauran Zika da ɗumbin rikicin rashawa a siyasar ƙasar da kuma batun tsige shugaba Dilma Rousseff. Ya zuwa jiya Laraba, fiye da tikitin wasan miliyan 1 na nan jibge ba a sayar ba.
Daga ƙarshe, shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ɗauki alwashin cewa zai ɗauki mataki akan duk wani kasuwanci da ake zargi yana da alaƙa da malamin nan da ke da zama a nan Amurka, wanda ya zarga da kitsa juyin mulkin da aka yi ƙoƙarin yi masa amma bai yi nasara ba cikin watan da ya gabata. Erdogan ya gana da shugabannin cibiyar kasuwanci yau Alhamis a Ankara. Ya gaya masa cewa gwamnatinsa ta ƙudiri aniyar yanke duk wata alaƙa ta kasuwanci da cibiyar da ke da hannu a yunƙurin juyin mulkin da aka yi masa. Shugaba Erdogan ya ayyana Fethullah Gulen, wanda ke zaune a jihar Pennsylvania tana Amurka, tun shekarar 1999 a matsayin ɗan ta'adda, kuma yana kira ga gwamnatin Amurka da ta maida shi Turkiyya. Gulandai ya ƙaryata wannan zargin, kuma shi ma ya yi Allah wadai da yunƙurin juyin mulkin da aka yi.
To, labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya, rahotanni na cewa an samu ɓarakar shugabanci a ƙungiyar Boko Haram bayan da aka bayyana sunan Abu Musab al-Barnawi a matsayin sabon shugaban ƙungiyar. Nasiru Adamu Al-Hikaya na da ƙarin bayani akan wannan batu.
Min akhikum fillah Abi Muhammad Abi Bakr bin Muhammad Shakawi.
Sakon sautin na Abubakar Shekau na tsawon minti 10.5 cikin Larabci da Hausa ya kushe shugaban Boko Haram da ISIS ko Da'ish suka nada Abu Mus'ab al-Barnawi, da nuna shi mujirmi ne.
Li'anna Abi Mus'ab al-Barnawi aw Abi Mus'ab al-Barnawi.
Shekau da ya nuna yana nan kan mukamin sa na jagorancin ƴan Boko Haram, da zayyana Barnawi da cewa ai ma kafiri ne, don muradunsu ma sun saba da juna.
Wa nahnu naqulu innahu kafir.
Take na bugawa wani mai sauraron muryar Amurka mai duguri ɗan Lami ɗan Maliki don bayyana halin da birnin ke ciki da fitowar wannan sakon.
Magana dai abin da nake ji a bakin mutane shi ne, wasu suna cewa alal haƙiƙa wannan ba zai wuce farfaganda ba, domin zancen shugabanci ko da akwai Shekau ko da babu Shekau su dai sun ga ci gaba zancen Boko Haram Allah ya zo ƙarshe. Wasu kuma suna faɗi kasar ra'ayi ne kowa da irin abubuwan da yake tofa albarkacin bakinsa. Wasu kuma sukan cewa to ashe har yanzu kenan akwai sauransu ba a samu an kakkaɓe manya ba har suke tunanin canja shugabanci. To, wannan shi ne dai abin da yawanci mutane suke magana cikin gari.
amma dibi nuna cewa mutane sun firgita ko suna ganin za a sake samu wata matsala ba.
Babu, mutane suna da karfin gwiwa cewa lalle-lalle yanzu nan ka an samu zaman lafiya wanda zuwa ga babu wata barazana da suke fuskanta daga su wannan 'yan kungiyar Boko Haram.
Dr. Muhammad Bello na Jami'ar Dutse a Jihar Jigawa masanin harkokin ta'addanci ne na ƙasa da ƙasa. Shin me zai ci ne kan wannan dambarwar ta shugabanci tsakanin 'yan Boko Haram?
Baraka ce aka samu. Barakar da aka samu a ƙungiyance nasarar da sojojin gamayya suke kuma da nasarar da sojojin Najeriya suke ta samu a kansu. To shi yasa aka samu wato barakar shugabanci da kuma barakar aƙida.
Dr. Muhammad Bello, kana ganin ya nuna ƙungiyar ta rabe gida biyu kenan?
Kwareko ƙungiyance ta jare gida biyu don dole ya zanto haka. Masu aƙidar yi shugabansu na da, ka ga ai za su yi abin nan za su kasance da shi. Kuma masu aƙidar na daɗin da IS suke yanzu, ka ga za su jare su kuma su koma. Saboda haka za a samu ɓaraka sosai ta fannin tafiyar da yaƙin da suke da Najeriya da kuma 'yan gamayyar da ake da su. Saboda haka idan aka samu wannan abin da zai zanto shi ne wato nasara za a samu sosai don abin da ake cewa command and control na yaƙi babu shi. To yaƙin kuma da za a ce ma yau babu command and control wanda ke tafiyar da yaƙi sosai ya ce muku ga abin da za a yi babu shi, to ai kaga shi kenan yaƙi ta ƙare.
Rundunar tsaron Najeriya ta ce da shekau ne ko barnabi ko oho don ita muradin ta kakkaɓe burbuɗin 'yan Boko Haram. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a can jamhuriyar Nijar kuwa ɓangaren 'yan adawa ne ya yi watsi da kiran da shugaba Isu Muhammadu ya yi musu na su zo a kafa gwamnatin haɗaka. A jiya ne shugaba Isu ya yi wannan kira yayin bikin 'yancin samun kan ƙasar. Amma a tattaunawarsu da wakilin muryar Amurka Suleiman Muni Barma, wani ƙusa jam'iyyar MNSD Nasara Rabilu Alhaji Khan ya yi watsi da wannan tayi na shugaba Isu.
Su talakawa a bar su gaba. Da suka zaɓe ka suka baka jagorantar ƙasa, kuma su 'yan adawa talakawan ne suka bar su wannan matsayin don su hake musu. Tunda ba su iya magana, amma waɗannan 'yan talakawan da suka ba su nauyin adawa su sun iya magana, ga ta muna yi don mu hake musu ne. In muka taimaka shiga kenan talaka ya san abin da ake gobe ko kuwa ya san abin da ake kitsa ba sani. Ya tahiya da kowa ya aiki da wannan kishin 93 gare shi na 'yan ƙasa da ke bayan shi.
Tana nufin ku MNC da kun ce da shi a kai kasuwa?
Mun gaya mishi za mu ƙara jidda mishi kuma yanzu zai sake ji. Mu dai wannan kira da ya yi a matsayin jam'iyyar mu ta MNC da Nasara, sai dai mu ce mishi a kai kasuwa in an samu mai saye saye. Mu ba mu saye.
A can baya ya yi wani tayi makamancin haka wanda kuma a sanadiyar rashin haɗin kai tsakaninku shugabannin jam'iyyar MNSD, jam'iyyar nan ta rabu biyu inda aka samu da dama daga cikin manya-manyan jigajigan jam'iyyar da suka shiga gwamnati kuma har yanzu ana ci gaba da dama da su. Shin wannan sabon kira ba zai ƙara kawo ko kuma yayi dalilin ficewar wasu daga cikin ku wanda ke ra'ayin su bi gwamnati ba?
Ka san bambancin wancan lokacin da wanga. Shugaban ƙasa Isu yanzu ya ƙare buƙatar ɗan adam duk ƙwarewar shi. In yau Sani Umar kaɗai ya ce ya tafi ya bi shi, Isu bai buƙatar Sani Umar, zai buƙaci jam'iyyar MNC. Kenan waɗannan mutane da kake zancen ka a samu irin wannan matsala ta wancan gamin ba a samu, saboda shi kanshi Isu bai buƙatar su. Inda wani abu ne su da sun zama 'yan majalisa.
Wasu na cewa akwai wasu daga cikin shugabannin wannan jam'iyyar da suka gaji kuma suna gab da kwatsewa da gwamnatin nan ta Isu Muhammadu.
Yau to kai ka ce wa an sun gaji ko? An mutum ai shi ta siyasa saka ne. Kuma da ka shigo jam'iyya da shekara 18 ka shigo ainihin shekarun zabe. Sakan ka ne kai in ka ga kamar adawa ta ishe ka, kana iya zo ka rubuto ma jam'iyyar ka ta adawa ta karara ka ce kai adawa ta ishe ka, na hita na ta in kawo ma Isu in yana bukata ta. In kun ba bukata ta adawa ta ishe ni kuna bar siyasa. Amma kai matsayin ka na kai dai baka iya daukar jam'iyyar ka can jam'iyyar ba ta yi ne ta haya ba. A babu wannan. Dokokin jam'iyyar sun karar suke.
Rabilu Alhaji Khan kenan, wani ƙusa a jam'iyyar MNSD Nasara a jamhuriyar Nijar. To yanzu agogo a can birnin Yamai na cewa karfe 4 na yamma ne da minti 14, wato 11 na safe kenan da minti 14 a nan Washington DC da sauran jihohin da ke gabashin Amurka. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Yamai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Alhaji Alƙasim Abdulƙadir, jami'in hulɗa da jama'a na asusun tallafawa waɗanda rikicin Boko Haram ya tilastawa barin gidajensu da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa, zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Ga mai tambayar mu ta farko a yau.
Hello, salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Suna daga farko dai sunana Abubakar Ahmad.
To.
Tambaya da nake a yadda muna nan zama din nan idan Allah ya sa lokacin da zamu koma gida muna nan da matasa waɗanda dai daman suna karatu sun yake da kuma yara kanana waɗanda dai ba a shiga karatu ba. Idan Allah ya sa muka koma nan za a mana dauki nauyin yadda yaran za su yi karatu ne da sauran matasan nan ko kuma daman muna sana'a muna da gidaje gaba daya amma gaba daya wannan da ya zama ba namu ba kuma ba mu san menene za mu koma mu tarar a gidajen nan ba ba dai abinci ba ba dai gidan ba ba dai kayayyakin sana'o'in nan ba to ya gwamnati zai yi da mu irin wannan abubuwan nan
to Alhaji Alkasim ko da yake kai bayani a baya akwai wani karin bayani ne da za ka mishi
Karin bayani da zan masa shine cewa ba za gwamnati ba za ta maida mutane ko a haka ta bar su ba idan Allah ya yarda makarantu za a gyara masana'anta kuma Allah ya da za a gyara kuma waɗanda suke sana'a ko manoma za a dan ba su tallafi su ci gaba da sana'ar da suke kan wannan abin da ya faru dan su samu su ci gaba da aikin da suke yi da ayyukan da suke yi da Allah ya yarda
to ba malami na gaba ko
kenan nagode Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ni sunana Abubakar Kiya.
To.
Daga Goza na Dabdabu Edo State. Dan wani ya bani waya kan koyi miki waya ko waya dai ya kawo fada kullun nashi da abubuwan da yake faruwa na tambaya da abin da ya faru da mu sai za mu ce a Borno State. Da gaskiya mazan ko ni da ina yi miki magana nan ma ina makaranta
ni wannan ba fili bane na bayyana ra'ayi in kana son ka bayyana ra'ayi bari a ƙarshen shirin nan zan sai ku nemi biro ku aje zan ba ku lambar da muka lambar waya da muka tanada nan musamman wanda zaka iya kira ka ba gwamnati shawara ko kuma ka faɗi abin da ke damun ka wannan fili mun gayyato Alhaji Alkasim ne domin ya amsa tambayoyinku shi Alhaji Alkasim Abdulkadir shi jami'i ne na hulɗa da jama'a na asusun tallafawa ire-iren ku da rikicin Boko Haram ya tilasta ku bar gidajenku to kana da tambaya ne
to babu wani tambaya
to ka ba mutum
zan ci da wancan na maganan bayanin ra'ayi
to zaka jira sai na baku lambar ya so zaka kira ka bayyana ra'ayinka ko
eh insha Allah
to ka saurare mu a ƙarshen wannan shirin zan baku namba
to shikenan nagode
yawa to malami ne ka ba malami na gaba ko
assalamu alaikum
wa alaikum salam
yayi ne ajiya ya kokari yayi
alhamdulillah
Sunana Ahmed Ibrahim.
To.
Tambaya na shi akan cewa yanzu mu dai an yi mana waɗannan abubuwa kuma muna san manyan Najeriya an ba su abubuwa shugaba dai zai iya fitar ya bawa kamar misali a tallafa mana kuma so da yawa muna ji an tallafa mana kuma ba zai iso gare mu ba kuma da yawa da yawa muna ji ana ba mu abubuwa ko misali kamar abinci haka za mu ji gwamnati ya cire ko bai iso gare mu ba to shi yasa mun ci tambaya na yanzu misali in za a taimake mu ta yaya za a iya taimake mu dan muna da shugabanni kuma ba su da gaskiya a cikin al'amuran Najeriya tambaya na shi ne ta yaya abin zai iya same mu mu samu kuma mu ma mu ji abin ya same mu kuma ya fita tambaya na shi ne wannan
to ba kana da wata tambaya ne
to
ka faɗi duka biyu a jere tukunna ba haka muke yi ba
tambaya shi ne kuma ka a na gaba kan cewa yanzu mu da aka kashe mana iyayenmu da yan uwanmu ya gwamnati zai yi da mu kuma haka
kana nufin ko gwamnati za ta ba ku kuɗin fansa
muna nufin za a iya ba mu kuɗin fansan ko kawai mun yi hakuri ne haka saboda akwai waɗansu ma da suka aka kama su kamar misali ga matan Cibo sun je suna ta waye-waye mu kuma akan wannan wannan nafila ne akan rashin muka yi a Goza ba wani abin da ina gani a cikin kokinsu Boko Haram suna faɗi cewa ba su samu nasara kamar yadda suka samu a Goza tun suka faru waɗannan abubuwan
kana da wata tambaya
wani tambaya na ya kare
to bari ya baka ansa to Alhaji Alkasim ina jin sai ka ƙara jaddada masa batun yin rajista ɗin nan ka ji tambayoyin nasa ko
na ji tambayoyin nasa. Zan fara daga tambayansa ta ƙarshe. Wannan cin gwamnati wanda muke tare da bata babu al'amarin fansa cikinsa, babu kuma al'amarin jiyya cikinsa. Tallafi ne ga wanda suke da rai, tallafi ne na makaranta, tallafi ne na asibiti, tallafi ne na ƙara gina gidajen da Boko Haram ta masa wadanda cikin wannan shi asusu. Tambayansa kuma na biyu shi ne cewa tallafin da za a bada akan samu jita-jita cewa idan aka ba manyan ko kuma shugabannin ba su a baya kaiwa ƙasa. To dama mu aikinmu tallafi da muke badawa hannu da hannu muke badawa. Akwai lokacin da muka bada tallafin abinci a ƙauyen Waru. Ƙauyen Waru na Abuja ne kusa da Apo. A lokacin da muka je shi ƙauyen, kowa da hannu da hannu muka ba shi. An yi rijista ɗinsu, aka rubuta sunan kowa, kowa ya zo sai aka ba shi duk abin da za a bada, aka bada hannu da hannu. Saboda haka idan muka je ma ko Dikwa ko Goza ko Baman, Allah ya yarda da hannu da hannu za a ba kowa. Inda sunayensu yana cikin rijista, da hannu da hannu za a ba da kowace tallafi da za a ba da, insha Allah.
To ai shi yasa nace ka ƙara bujaddada musu batun rajista din nan, tunda ka ce in ba rajista din nan ba ma san da zaman su ba. To tana yiwuwa kila ko don su ba su rajista bane shi yasa ba su samun taimakon.
Shi rajistin tunda suna Abuja ne, su rubuto sunayen su, su kawo ma kungiyar mu. Wannan kuma rajista din kuma za a ƙara turawa kuma Borno State, ma kungiyar da ake cewa SEMA, wanda ake cewa State Emergency Management Agency. Idan kungiyar mu suna da wannan list din, SEMA ma tana da wannan list din, to harkokin su zai zo da sauƙin Allah yadda.
To ba mutum na gaba ya tambaya ko?
Salama.
Wa alaikum salam.
Ina mika ya tambaya na ne zuwa kwara.
Muna jinka.
Ina mika tambaya ne, sunana Abubakar ne daga Goza.
To.
Wato ina tambaya ne game da irin abubuwan da aka yi mana kamar a gidajenmu yanzu, inda kamar mu mutanen jan Goza. Ina tambaya ne game da yanzu kasar gidajenmu ba za mu koma gurin ba na ɗaya. Kuma na biyu, iyayenmu duk ba sa raye, duk an riga an kashe su. Kuma wayansu suna cikin Kamaru ma yanzu, gwamnatin Kamaru ne wanda yake ɗaukan mataki da komai abinci da komai shi yake ba su. Ga mu kanmu kuma yanzu inda muke yanzu ba sannan ma a takure muke. To yanzu gwamnati yanzu wace irin abu ne gwamnati zai iya mana yanzu a irin halin da muke ciki?
Malam Abubakar, idan kan saurari ranar Alhamis a shirinmu na la'asar muke sa wannan shiri. Alhaji Alkasim Abdulkadir ya yi bayani dalla-dalla, ina jin wanda ma ya yi tambaya kafin ka zo ka karɓa ɗin na yata. To da yake kuma ka san wayan ba a hannunka yake ba, baka ji ansa da ya bayar ba. Idan ka saurara za ka ji bayanin da ya yi akan cewa akwai buƙatar ma cewa ku je ku yi rajista, da kuma ƙoƙarin da ƙungiyoyi da kuma ita gwamnatin tarayya ta Najeriya take na ganin cewa an gyara muku wurarenku kuma kun koma. To Malam Abubakar, saboda ƙurewar lokaci sai shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu za ka ci gaba da yi wa Alhaji Alkasim Abdulkadir tambaya. To amma kafin mu sallama, ina fatar an tanadi takarda da kuma abin rubutu, domin kamar yadda na yi alƙawari a farkon wannan shirin, ga lambar da za a kira a koda yaushe domin bayyana ra'ayi ko kuma ba da shawara. Da farko sai a danna alamar plus sai 1-202-205-6555. Zan maimaita, a danna alamar plus sai 1-202-205-6555. Kenan +1-202-205-2655. Ana iya kira a kodayaushe a bar ra'ayi ko shawara a akwatin barin saƙonni. A halin yanzu kuwa Jummai Alice daga nan birnin Washington DC ne ke gayyatar ku a makon gobe idan Allah ya kai mu, domin jin wani sabon shiri na Sai Bango Ya Tsage.
Ta yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da wasu daga cikin sakonnin da kuka aika mana ta hanyar email.
Sakon mu na farko da cewa tabbas bincike da gwamnatin Jigawa ya kudurta na mukarraban gwamnatin baya wanda hadda tsaffin camomi wannan abun ya mun daidai kuma yayi binciken kokof irin na Baba Buhari kada ya kalli jam'iyya daga Comrade Hafiz Sani Garki Jigawa. Sakon gaba na cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Rikicin shugabanci da ya dabaibaye kungiyar Boko Haram alhakin al'umma da suke musguna mawa ne. Fatan mu Allah ya kara raba kawunan ƴan ta'adda a ko ina suke daga Safiyanu Gumal Daura. Zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka, hakikan sabon hali da ƴan kungiyar Boko Haram suka sake kaiwa a jihar Boso dake ƙasar Niger, wajen abin takaici ne. Da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen hare-hare ƴan bindiga. Amin. Daga Bala Muhammad Damban jihar Bauchi da Prince Yawo Adamu Bulkacuwa da Garba Sabiola Gashuwa. Sako na gaba na cewa hakikan taro da gwamnatin jihar Kaduna ta gudanar domin magance matsalar satar mutane da shanu da ta yi wa jihar Kaduna katutu hakan yayi daidai, amma kuma inda gwamnatin jihar Kaduna kina son ki magance matsalar barayi to dole ne duk wanda aka kama shi da wannan laifin a yanke mai hukunci ba sani ba sabo. Daga Abubakar Lawan gidan Dan Maye da Fa'ilu Dan Ladi Mahuta da Umar Idrisa Askira. Sako na gaba na cewa hakika sace dan majalisar wakilai mai wakiltar mashi da dutse a jihar Katsina wato Sani Bello hakan wani kalubale ne kuma matashiya ne ga gwamnatin Najeriya akan shirinta na yaki da masu satar mutane daga Haruna Muhammad Katsina. Sai kuma sakon Yusuf Maiga mai Gombawa jihar Gombe da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Bashir Kasila mai Tukunya Diri suka ce assalamu alaikum muryar Amurka, ku ba mu dama mu yitar da Allah wadai da sabon bidiyon farfaganda tare da kore kunya da hauka da wasu tsiraru mutane suke fitarwa a matsayin shugabannin Boko Haram saboda kawai a tayarwa mutane hankali. To ta Allah ba taku ba domin mu kan a saninmu an gama da Boko Haram.
To ga Maryam ta dawo da labarai a takaice.
To a takaice, yayin da masu kada kura'a a Amurka ke ci gaba da bayyana rashin gamsuwa da ƴan takarar shugaban ƙasa na manyan jam'iyyu biyu, Republican da Democrat, wasu ƙananan jam'iyyu sun fara haskakawa wanda ba a saba gani ba a idanun jama'ar ƙasar. Sakamakon zaben da aka yi a ƙasar Afirka ta Kudu ya nuna cewa jam'iyyun adawa na kan gaban jam'iyya mai mulki ta ANC, yayin da aka kirga kusan fiye da rabin kuri'un. Jam'iyyar ANC ce take da kuri'u mafi yawa a faɗin ƙasar, amma duk da haka wannan shine kuri'u mafi ƙanƙanci da ta taɓa samu tun ƙarshen mulkin nuna wariyar launin fata da aka kawo, wato da aka yi a shekarar 1994. ‘Yan sandan birnin London sun faɗa yau Alhamis cewa ba su samu wata hujja da ke nuna alamun aikin ta'addanci a harin da aka kai a birnin ba, bayan da wani mutum ɗan ƙasar Somalia ya cakawa wata mata wuƙa tare da raunata wasu mutane su biyar a tsakiyar birnin na London, amma sun ce ta yiwu harin na da nasaba da matsalar taɓin hankali. ‘Yan sandan sun kama matashin ɗan shekaru 19 da haihuwa a filin Russell da ke kusa da jami'ar London bayan da suka yi amfani da wata na'ura. Matashin da ba a kai ga bayyana sunansa ba ya wato yana hannun ‘yan sanda yanzu haka.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci, sai dai can an jima da dare za mu sake dawowa da izinin Allah. Amma kafin nan bari mu amfani da wannan dama mu miƙa saƙon ta'aziyya ga mai sauraronmu Alhaji Maigari Waru bakin ruwa saboda rasuwar mai ɗakin sa, da fatan Allah ya jikanta. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta ni gabatar da shirin da kuma Jewel Leather's Creation da ta hada shi wannan shiri, sai injiniyanmu Rap McLean. Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC, amma kada ku yi nisa domin ga Halima, Jamila da Usman da shirin yau da gobe.